sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hanti a yau ranar Alhamis 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa da safe yau kasar Rasha ta kaddamar da wasu hare-hare a gabashin kasar Ukraine. Haka kuma za a ji cewa a yau Alhamis ne ake sa ran mataimakin shugaban kasar Najeriya zai kai wata ziyara aiki a jihar Borno. Haka kuma za a ji cewa ana ci gaba da gudanar da wani shiri na gyara dangantaka tsakanin jami'an 'yan sandan kasar Ghana da al'ummomin da suke tarewa. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Solomon bar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridin kasar Ghana, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ministan harkokin wajen Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa da matsaya ta bai ɗaya don kare kasarsu daga fadawa ƙarƙashin mamayar dakarun Rasha. Yayin wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya, Dmitry Kuleba ya ce burin Rasha ba shi ne ta tsaya akan Ukraine ba. Yana mai cewa tsunduma ƙasar ta Ukraine cikin yaƙi zai janyo hatsaniya a duniya. Ministan ya kuma yi gargaɗin cewa Rasha ta nuna alamun cewa a shirye take ta faɗaɗa wannan mamaya. Lamarin da ya ce zai jefa rayukan dakarun Ukraine da na fararen hula da suka haɗa da yara da mata cikin mummunan yanayi. A ranar Litinin, shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda ya tura dakaru 150 kan iyakar Ukraine, ya rattaba hannu kan wata doka wacce ta ayyana yankunan Donetsk da Luhansk da ke gabashin Ukraine a matsayin masu cin gashin kansu. Ya kuma tura dakarunsa zuwa waɗannan yankuna, inda ya ikirarin cewa sun shiga ne don kare rayukan fararen hula. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da mutum uku daga cikin waɗanda ake tunanin zai zaɓa don zama alkali a kotun kolin ƙasar, a cewar wata majiya da ke da masaniya kan lamarin. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa Biden na shirin ayyana zaɓinsa a ranar Litinin mai zuwa. A ranar Talata, sakataren yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki ta ce Biden bai kai ga matsayar zaɓar wanda yake so ya cike gurbin a kotun kolin ba, amma dai ya zanta da mai shari'a Ketanji Brown Jackson da J. Michelle Childs da kuma Lurienda Kruger a cewar majiyar. Biden ya alkawarin zaɓar mace baƙar fata ta farko da za ta shiga kotun kolin nan da ƙarshen watan nan, da mai gurbin alkali Stephen Breyer da ya yi ritaya. Sai dai babu ƙarin bayani kan ko Biden ya gana da wasu ƙarin masu neman wannan mukami. Sakataren yaɗa labarai a fadar ta White House Psaki ta ƙi cewa komai kan wannan ganawa da Biden ya yi da mutanen ukun, amma ta jaddada cewa zai bayyana zaɓinsa duk da rikicin Rasha da Ukraine da ake fuskanta. A ranar Laraba, Amurka ta ayyana saka takunkumi a kan wasu kamfanoni da ke samar da kuɗaɗe ga 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen. Matakin na zuwa ne bayan da mayakan da ke samun goyon bayan Iran suka zafafa hare-haren da suke kaiwa da jirage mara matuƙa da makamai masu linzami a kan iyakokin maƙwabtan ƙasar ta Yemen masu arzikin mai a yankin Gulf. Sai dai matakin saka takunkumin da mayaka tabbatar malin Amurkan ta ɗauka ya gaza wanda hukumomin Saudiya da sauran ƙawayen Amurka da ke yankin suka yi tsammanin gwamnatin Biden za ta ɗauka. Jami'an gwamnatin Amurka sun zanta da Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa, yayin da rikicin Ukraine ya sa farashin man fetur ya yi tashin goron zabi da kuma ƙarancin man a kasuwar duniya. Takunkuman sun ta'allaka ne a kan wasu kamfanonin jiragen ruwa da wasu wuraren kasuwanci, waɗanda gwamnatin Amurka ta ce suna fasa ƙoron man fetur da wasu muhimman kayayyaki a yankin Gabas ta Tsakiya da Asiya da Afirka da zimmar samarwa 'yan tawayen na Houthi kuɗaɗe. A shekarar 2014, mayakan na Houthi suka karɓe Sana'a, babban birnin ƙasar ta Yemen da mafi akasarin arewacin wasu yankunan ƙasashen Larabawa. Wata gamayyar dakaru da Saudiya ke jagoranta ta shiga yakin a shekarar 2015, matakin da har yanzu bai samu wata ƙwaƙwaran nasara ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Jama'a kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sanar da kaddamar da wasu hare-hare a gabashin Ukraine da safe yau Alhamis. Yana mai cewa ya ɗauki matakin ne a matsayin martani ga barazanar da Ukraine ta yi. Ga rahoton da Mahmud Lalo ya haɗa mana.
Harharen na Rasha na zuwa ne kwanaki biyu bayan da Rasha ta ayyana wasu yankunan ƙasar ta Ukraine biyu a matsayin masu cin gashin kansu, inda ta tura dakaranta da sunan kare lafiyar al'ummomin yankin. Yayin da yake sanar da sabon matakin da suka ɗauka da safiyar yau Alhamis, Putin ya gargaɗi ƙasashen duniya da kada su yarda su tsoma baki kan wannan lamari. Cikin wata sanarwa da ya fitar ta kafar talabijin, Putin ya ce duk waɗanda suke adawa da matakin da Rasha ta ɗauka a yankin Donbas za su fuskanci mummunan sakamakon da ba su taɓa gani ba. Rahotanni sun ce an ji ƙarar fashe-fashe a Kyiv, babban birnin ƙasar ta Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce al'ummar Ukraine na shan wahala daga hararen da dakarar Rasha ke kaiwa ba tare da sun tsokani kowa ba. Biden ya ƙara da cewa zai tattauna da shugabannin ƙungiyar G7 da safiyar Alhamis ɗin nan, kafin su sanar da ƙarin matakan da Amurka da ƙawayenta da abokan hulɗarta za su ɗauka a kan Rashar, bisa wannan musgunawa da take yi wa Ukraine da barazana ga zaman lafiya a duniya.
To a gaida Mahmud, amma kar ka yi nisa, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Mahmud ɗin ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugabar hukumar zartarwa ta kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta sanar da shirin kungiyar na kashe dala biliyan 172 ta hanyar samar da ababen more rayuwa a sassan nahiyar Afirka. Von der Leyen ta bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai a Dakar, babban birnin Senegal, tare da haɗin gwiwar shugaban ƙasar Macky Sall. Ziyarar babbar jami'ar ta kungiyar tarayyar Turai a yammacin Afirka na daga cikin shirye-shiryen taron koli da kungiyar ta EU da ta tarayyar Afirka ta EU suke shirin gudanarwa a mako mai zuwa. Ita dai Senegal ita ce take riƙe da shugabancin kungiyar tarayyar ta Afirka ta EU. Wannan shirin tallafi da kungiyar ta EU za ta samar na daga cikin shirin tannan na samar da ababen more rayuwa a sassan duniya da ake kira Global Gateway, wanda ya kuduri aniyar kashe dala biliyan 340 nan da zuwa shekarar 2027. Ƙasar Gambia ta yi kira ga babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Laraba da ta yi watsi da yunkurin da ƙasar Myanmar ke yi na neman a kori ƙarar da aka shigar a kanta kan zargin aikata kisan kyashi akan al'ummar musulman Rohingya marasa rinjaye. A shekarar 2019 Gambia ta shigar da Myanmar ƙara a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ICJ, tana mai cewa dakarun Myanmar ɗin sun karya dokar 1948 wacce ta haramta kisan kyashi, inda suka farwa al'ummar Rohingya a shekarar 2017. Su dai dakarun Myanmar sun kaddamar da wani farmaki a jihar Rakhine bayan wani hari da mayakan Rohingya suka kai. Ana dai zargin jami'an tsaron na Myanmar da laifukan yin fyaɗe, kisa da ƙona dubban gidaje, lamarin da ya tilasta musulmai 'yan Rohingya 730 tserewa zuwa Bangladesh da ke makwabtaka da ƙasar. Wani binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewa lalle an aikata kisan kyashi a lokacin farmakin. Zariya iya kwashe watanni kafin kotun ta yanke hukunci kan bukatar da ƙasar ta Myanmar ta shigar, inda ta nemi da a yi watsi da ƙarar.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu leƙa Najeriya, inda a yau Alhamis ne ake shirya mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo zai kai wata ziyara aiki, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Haruna Daudabi ya haɗo mana.
A yau Alhamis ake sa ran ziyartar mataimakin shugaban ƙasar Najeriya zuwa jihar Borno da buɗe wasu ayyuka da gwamnatin jihar ta yi, da kuma kaddamar da ƙananan masana'anta da mazagaitan sana'o'i. Ana sa ran ziyarar mataimakin shugaban ƙasar da zai zaga wurare daban-daban har guda 7 da yada da rukunin gidajen da gwamnatin jihar Borno ta gina, ma likitocin da ke jihar da ake kira Dr. Scotters, da kuma rukunin wata shago da aka gina a hanyar Bolukutu da leƙa makarantar marayu da shi mataimakin shugaban ƙasar ya gina da ke garin Maiduguri, da kuma ziyartar fada mai martaba Shehun Borno da wata babban makaranta da ake kira Mega School da ta hanya da gwamnatin jihar Borno ta shimfiɗa. Sannan daga bisani ya gargare da ziyartar fada gwamnatin jihar a shekarar 2021 dai aka samu ziyarar shugaban ƙasar Najeriya zuwa jihar Borno har sau biyu, wato a watan Yuni da kuma watan Disamba, yayin da wannan shine karon na farko da mataimakin shugaban ƙasar ke ziyarar jihar Borno. Zai da cewa mataimakin shugaban ƙasar ya ziyarci jihar Borno kusan sau 4 a shekarun baya da suka suka gabata. Kwamishinin yaɗa labarai da al'adun cikin gida na jihar Borno, Honorable Labakura Abajatau, ya mun ƙarin haske game da abin da mataimakin shugaban ƙasar zai aiwata.
Yana zuwa ne yakan yi jawabi, bayan ya gama jawabin sa, akwai tanadin da gwamnatin tarayya ta yi akan tallafa a jama'an jihar Najeriya gabaɗaya domin su dogoro da kansu. To abubuwan da suke shine kamar hanyar kasuwanci, kuma hanyar su kere-kere. Gwamnatin jihar Borno ta yi abubuwa kamar irin su gine-gine makarantu, dakin kwana na 'yan asibiti, wato likitoci kenan, su ma duk an yi musu. To wayannan da kuma hanyoyi, karma hanya bace, hanyar abin da ya tashi daga cikin wajen bayan kwatas, ban san dai takaitaccen iya tsohon hanyar din ba. Baya ga haka kuma akwai makarantar mega school wanda za a bude shi, ma yana daya daga cikin abubuwan da. Baya ga haka kuma akwai makarantarsa wanda ya yi a nan Maiduguri na Marayu, da kuma wasu wadda ba su da ƙarfin yi. Wayannan makarantar tana kunshe da yara kusan 2,500.
Ko menene bukatun 'yan jihar Borno game da ziyarar mataimakin shugaban ƙasa?
Sunana Malam Mudu Kasim daga Maiduguri. Gaskiya muna da bukatu da yawa. Bukatar mu na farko musamman ma wutar lantarki na a gabaɗi Najeriya. Mu 'yan jihar Borno ne ba mu da wutar lantarki. Kuma gaskiya a rashin tsaron nan da kuma rashin wutan yanzu ya kawo wajen rabin layukan abinci na mutane, ma wutan nan ya rage samun mutane a sana'a. Na biyu kuma musamman ma hanyar dambuwan nan, ɗaya daga cikin hanyoyin da yake shigo da abinci ma jihar Borno. Yanzu hanyar nan yau an rufe wajen shekara biyu da wani abu.
Sunana Malam Ahmad, mazaunin garin Maiduguri. Babban bukatan duk wani mazaunin arewa maso gabas musamman ma cikin jihar Borno shine tsaro. Mu babban abun da muke nema wajen gwamnati wanda yana cikin dalile ko kuma ajenda da suka yi amfani da shi a campaign akan cewa za a ba mu tsaro.
To sunana Tijjani Usman Bello. To bukatun mu dai gaskiyan zance baya wuce na wuta. Muna fama da matsalar rashin wuta. Kaga idan lokacin da ake da wuta ne, mafi akasarin mutane suna amfana da wutan da ake da shi, suna da kananan masana'antu da sauran wasu abubuwa, ta nan ne suke samun kuɗaɗen shiga wanda suke cin abinci. Muna samun matsaloli da daman gaskiya. Sanadiyar rashin wutan ma wasu mutanen sun rasa samun abincinsu.
Trade masharata kan al'amuran yau da kullum suka danganta ziyarar mataimakin shugaban ƙasar da cewa harkar siyasa ne kawai, wanda kuma yar manuniya ne ba ta iya nuna hakan idan lokaci yayi. Haruna Doda Biyu, Maryal Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Doda Biyu. To daga Najeriya kuma sai kasar Ghana, inda ake ci gaba da gudanar da wani horo da zumma gyara taɓarɓarewar dangantaka tsakanin al'ummomi da 'yan sandan kasar. Radwan Abbas na ɗauke da wannan rahoton.
Wannan shine na hudu cikin jerin tarurruka irinsa tun a bara, kuma na ƙarshe na wannan watan. Kosan ɗin ya maida hankali ne akan muhimmin fagage guda hudu da ke buƙatar magance giɓi da ke akwai cikin ma'aikatar 'yan sanda, tare da inganta sana'ar ta aikin 'yan sanda da yake jawabi ga 'yan jarida. Daraktan sashen kawo gyara na ma'aikatar 'yan sandan Ghana, Chief Superintendent Cuthbert Apengo, ya bayyana gamsuwa game da kosan ɗin yanzu. Ya ce ya yi imani cewar horon zai zauna sosai cikin 'yan sanda.
From the first course that we started last year October, then the second November, and this year January, and this is the fourth course. Actually, we've been able to train about 80.
Daga kosin farko da muka soma a bara cikin watan Oktoba, da biyu ga watan Nuwamba, da shekarar nan a watan Janairu kuma shine kos na kudu. A hakika mun iya baki manin inspectorin mutamanin horo na kudin, mun iya kai har 100 inda muka samu mahalarta 20. A bara mun ba 60 horo, shine 30-30 da take mayar da martani. Wakiliyan Hansidal Madam Arija Frank ta ce a hakika horon ya cimma abin da ya sa aka shirya shi. Sannan ta ce za a faɗaɗa shi zuwa sauran ƙasashen Afirka ta yamma. Akan muhimmancin tabbatar da kyakkyawar danganta tsakanin 'yan sanda da al'umma da taron ke son cimma, ga ra'ayin Malam Mai Rago, masani akan sha'anin tsaro.
Ina ganin ya dace ainihin sabili da zai taimakawa jami'an tsaro na kasar Ghana gogewa da ƙara zurfafa ilimi a fannin bincike na laifuffuka da kuma aikata laifuffuka a faɗin kasar Ghana. Sa'annan kuma wannan taro har ila yau zai taimaka wa hukumomi na tsaro na 'yan sanda wurin ganin cewa sun mutunta al'umma, domin wato al'umma suke kawo musu labarai akan bata gari a cikin unguwanni da suke zaune. Akan haka, idan alaka tsakanin al'umma da 'yan sanda ba shi da kyau, to ina ganin wannan zai hana ruwa gudu wurin binciko aika-aika da al'umma ko kuwa bata gari ke aikatawa a cikin unguwanni a duk faɗin kasar Ghana.
Burin dai masu shirya taron na bada ƙwarin gwiwa shine isa ga sauran ƙasashen Afirka ta yamma ba da jimawa ba. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwanullah Abbas, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Shirin na zo muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogo na cewa karfe 2:17. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. Sunana Sule Mummuni Barma. To yau muke ban kwana da shugaban kungiyar guragun mina Adamu Garba Igwe. Haka kuma a yau din za a ji martanin gwamnatin jihar Niger dangane da koke-koken na kasassun jihar, baya ga batun rashin samun tallafin gwamnati a fannonin rayuwa, rashin cin moriyar gwagwarmayar siyasa na daga cikin abubuwan da masu bukata ta musamman ke nuna damuwa a kansu.
Yanzu kai ka duba, ai kana zuwa taro ko na siyasa ko na gwamnati, a ce an yi skill acquisition, kai an koya ma mutane sana'i, kana ganin ana ba kana kasassu slot,
wato ba a ba ku,
a'a kai ma a taron kana ganin na kasashe ko a ce ga wani kaso da aka ba na kasassu. Shi yasa ka ji na ce maka, duk ko a wani jam'iyya ne, in jam'iyyan su duba na kasassun da ke bin su mana, sai su taimaka musu. Sannan kai haka kaga shi ma rage kunci ne da hana barace-baracen. Jiya ina kallo TV naga an ce nan karamar hukumar Caccaga an ba mata guda kusan 200 jari, kusan 10,000. To kaga ba ni dai a TV nan da na gani ban ga mace na kashashiya
ba
gurguwa ba makauniya ba kurma, a ce dan siyasa kowane jam'iyya yake yi har in yana kyamunmu ba zai taimaka mana ba, to me yasa suke son ƙuri'anmu? Ya kamata mutanenmu na kasassu su ma su san wannan.
Domin jin matsayin gwamnatin Niger akan matsalolin da mutanen da ke da tawaya suka koka akan su, Mustafa Nasir Batsari ya tuntubi sakataren gwamnatin jihar Alhaji Ahmed Ibrahim Matane.
Wannan fara da na karshe da kai maganan hukuma musamman wadda za ta kula da nakasassu, ainihin gaskiya ko gwamnatance muna tunani na mun ban fara wani abu kokara haka game da kirkiro wannan hukuma ba. Abin da muke kokarin mu yi yanzu a gwamnatance shine wannan ma'aikata da ke kula da nakasassu yanzu muna so mu ƙara inganta da ƙarfafa ta domin a samu musamman department wanda yake zai kula da nakasassu da sauransu. Idan ka duba yanzu wannan ma'aikatan tana kula da yara ƙanana da yake wayansu kuma wanda ba su da iyaye da su nakasassun karan kansu da sauransu. To yawanci ba wai ƙirƙiro hukuma shine maganin abu ba. Maganin abu shine a tabbata cewa tallafi da ya kamata, tsarin da ya kamata da zai inganta rayuwar nakasassu ya kamata a fuskanta. Kana iya ƙirƙiro hukuma wadda yake ita karan kanta kuɗin da za ta tafiyar da kanta ba za ta samu ba. So kaga ka ƙirƙiro hukuma ne kawai da sunan hukuma don waɗansu suna yi. Mu kuma a wannan gwamnatin muna duban shin wani hanya ne zai fi fa'ida da zai inganta rayuwar nakasassu gaba ɗayansu. To shi ne muke duba.
Na'am, ƴan shugabannin nakasassun nan musamman makafi da guragu da muka zanta da su sun nuna kawa yanzu dai abubuwan da ya kamata a ce an yi musu musamman na ribar siyasa da sauransu ba sa samu a jihar Niger. Me za ka ce game da wannan korafi nasu?
To ba za ka ce ka san maganan nakasassu da sauransu ba maganan siyasa ba ne. Don yau gwamnati ta kafa kan siyasa ba wai shi ne kawai nakasassu za su samu cin gajiyan wannan siyasa ba. Idan ka ji haka cikin su nakasassu masu bidan mukamai suke wayannan furucin. Amma abinda ya fi kyau shi ne tafiyan da za a yi na gwamnati cin an kula da nakasassu gaba ɗayansu kutare, makafi, guragu da sauransu. To abinda ya kamata mu fuskanta kenan.
Na'am, to kaman yi kuka yi musu yanzu haka na kula da su wanda za a nuna cewa gashi an yi musu wani abu.
To yanzu ba zan iya ƙididdigawa ba, amma na tabbata idan muka samu cikakken bayani don ka san akwai ma'aikatu da yawa wanda ke kula da nakasassu duk wani abin da ake yi na wani intervention ko daga ma'aikatan gona ne ko daga su women affairs ne da sauransu ana ware musamman nan nakasassu domin an san cewa suna da waɗansu bukatattu wanda yake ya danganci rayuwarsu. So idan muka yi to daga ƙididdiga ɗin ni karan kaina ya kamata mu zauna kaga sai a bada bayani a ga cewa lokaci kaza tun da aka zo wannan gwamnati zo a 2015 har zuwa yanzu ga irin tallafin da aka bayar ma nakasassu. Idan ka tuna akwai waɗansu gyare-gyare da mai girma gwamna Alhaji Abubakar Sanibello ya yi musamman don saboda nakasassu, orphanage da sauransu duk wa'annan da kuma irin ba su training. Mu ka hito da abin ga ƙididdiga din za mu bayyana domin kada ni yanzu in faɗi wani abin da yake ba shi ne ba.
To masu sauraro, nan muke rufe wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari da shugabannin kungiyoyin nakasassun jihar Niger, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku muni lafiya.
To wannan haka yake a gaida Malam Sule. Yanzu kuma lokacin da Radwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana.
Da babban jaridar kasar Ghana, The Daily Graphic, da mu soma sharhin jaridun na yau. Kuma babban labarin ta shine kotun koli ta bada umarnin daukan wani mataki na daban akan mamban majalisar dokoki na Asinno. Jaridar ta ce kotun kolin kasar nan ta bada umarnin daukan wani mataki na daban akan mamban majalisar dokoki na jam'iyyar National Democratic Congress wa mazabar Asinno Mr. James Jace question dangane da umarni na kotun ya karar da ke akwai wanda ke bukatar dakatar da Mr. Kwesin daga gabatar da kansa a matsayin mamban majalisa. Za a ainihin buga shi akan jaridar Daily Graphic kuma a gabatar da shi a gidan mamban majalisar dokokin. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wadda ta ruwaito wannan labarin na an kame yayan jagoran tashin hankalin Nima da Mamobi wadda ake wataki da shugaban Bambamba. jaridar ta ce ɗayan shugabannin waɗanda sun ka hassasa zubda jini a yankin Nema Mamobi a kwanan baya yanzu an same shi an kame shi a bakin iyakan Apulawu a cikin jihar Volta kuma ƴan sanda ne suka kame shi din wanda ake zaton Ali Audu ya ranta na kare tun a wannan zubda jini a Mamobi da Nema wanda ya abku a ranar 18 ga watan Janairu shekara 2022 an dai same shi ne aka kame shi bayan ana bin takunsa a Apulawu wani labari da ƴan sanda sun ka gabatar ya nuna cewar an kama wannan ɗayan ne bayan tuntuni an kama ɗayan shugabannin kenan su biyun duka za a gabatar da su gaban shari'a wani mutum ya sassare ƴarsa har lahira jaridar Daily Guide ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce wani mutum ya daddatse ɗan sama shekaru 2.5 har lahira inda kuma ya bar uwarta ta jina-jina cikin mummunan hali a IZC cikin gundumar Manfurgomo Duwari da ke cikin jihar Arewa maso gabashin ƙasar nan. Mutumin mai suna Adam Haruna mai shekaru 24 dai an nuna cewar ana masa jinyar taɓuwar hankali. Mai masa magani ya sallamo shi ne haɗarin nan ya abku. ƴan sanda dai ba su tabbatar da dalilin wannan haɗari na ranar Lahadi ba game da abin da wanda ya shaidi abin da ya abku. Haruna dai an gan shi yana cacan baki da matarsa mai suna Suraya Haruna amma sai ya shi ka zuwa cikin ɗakin su da ɗansu ƙaramar da aka halaka sun nuna cewar ya lalata makulin ƙofar sa'annan ya bar ɗanta su a mace uwar kuma cikin mummunar hali. Ita ko jaridar da Herald wannan labarin ta rawaito masu motoci sun amince su yi ƙarin kashi 15 a cikin 100 na kuɗin da suke karɓa. Jaridar ta ce matuƙa motoci a nan Ghana sun amince su yi ƙarin kashi 15 a cikin 100 na abin da suke karɓa na kuɗin hawa mota dangane da shirye-shirye da ke akwai game da kuɗin karɓan hawa mota da kuma sha'anin masu motoci ɗin bayan shawarwari mai ƙarfi da shugabanni sun amince su yi ƙarin kashi 15 a cikin 100 na kuɗin da ake karɓa na hawa mota da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra ga
to a gaida Radwanullah don ku muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Ministan harkokin wajen Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su dauki matakan gaggawa da matsaya ta bai daya don kare kasarsu daga fadawa ƙarƙashin mamayar dakarun Russia. Yayin wani taron majalisar ɗinkin duniya Dmitry Kuleba ya ce burin Russia ba shine ta tsaya akan Ukraine ba. Yana mai cewa tsunduma ƙasar ta Ukraine cikin yaƙi zai janyo hatsaniya a duniya. Ministan ya kuma yi gargaɗin cewa Russia ta nuna alamun cewa a shirye take ta faɗaɗa wannan mamaya. Lamarin da ya ce zai jefa rayukan dakarun Ukraine da na fararen hula da suka haɗa da yara da mata cikin mummunan yanayi. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da mutum uku daga cikin waɗanda ake tunanin zai zaɓa don zama alƙali a kotun kolin ƙasar a cewar wata majiya da ke da masaniya kan lamarin. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa Biden na shirin ayyana zaɓinsa a ranar Litinin mai zuwa. A ranar Talata, sakataren yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki ta ce Biden bai kai ga matsayar zaɓar wanda yake so ya cike gurbin a kotun kolin ba. Amma dai ya zanta da mai shari'a Ketanji Brown Jackson da J. Michelle Charles da kuma Lurienda Kruger a cewar majiyar. Biden ya yi alkawarin zaɓar mace baƙar fata ta farko da za ta shiga kotun kolin nan da ƙarshen watan nan da mai gurbin alkali Stephen Breyer da ya yi ritaya. Ƙasar Gambia ta yi kira ga babbar kotun majalisar ɗinkin duniya a ranar Laraba da ta yi watsi da yunkurin da ƙasar Myanmar ke yi na neman a kori ƙarar da aka shigar a kanta.
Masu sauraro, na muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za a iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu Ahmad Adadin Mahmud Lalo ya ta na gabatarwa sai Salamu Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol.
ni Sarfila Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.